الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت على الله تبارك وتعالى لدكم ولدن جنيهو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata daya ga watan al-Muharram shekara ta 1440 daidai da hijiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 9 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata
Na'am.
Za a iya daukan shi a matsayin jinsi ɗaya ne a fitar musu da zakka kamar misali kamar yadda muka yi bayani iya abinda yake gwalgwadon zakka ta kayan gona shine wuski biyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana shi ko duk wuski ɗaya iya abinda yake sa'i 60 ne kenan idan kai biyar biyar wannan 60-60 su biyar kenan shine sa'i 300 shi ko duk sa'i ɗaya mudu huɗu ne to illa kasancewar shi mudu huɗu shine sa'i guda sa'i ko girgijin tiya ce wadda muke awo da ita kenan dan haka tiyar da ake awo da ita ta wuce sa'i shine aka kiyasta cewa idan mai gona ya samu gwalgwadon abin da ya kai tiya 280 to zakka ta zama wajibi a kai shi to shi ne a nan dan uwa yake tambaya misali ka yi hatsi tiya 200 sai ka yi dawa tiya 80 ko tiya 100 shin za a iya haɗawa a fitar musu da zakka da hatsi da dawa kowanne jinsi ne wanda yake zaune da gindin kai shi kowanne sai ya kai gwalgwadon tiya 280 sannan zakka ta zama wajibi a kan mutum tare da cewa wasu malamai suna jimurce su akan cewa jinsi ɗaya ne ana iya fitar musu da zakka misali da dawa da hatsi ana iya ɗaukar su kamar jinsi ɗaya kamar yadda in ka ɗauki da alkama da sha'ir wasu suna ɗaukar su jinsi ɗaya ne amma kowanne zaune yake da gindin kai shi kenan dawa sai ta kai tiya 280 sannan zakka ta zama wajibi a ciki haka shi ma hatsi sai ya kai wannan gwalgwado wake shi ma sai ya kai wannan gwalgwado haka ita ma bujiya to a nan misali gona biyu ce kake da ita ko sama da haka a wannan gona sai ka samu hatsi tiya 100 waccan gona ka samu hatsi tiya 150 in aka gama nawa 250 a wancan gona ka samu tiya 30 idan aka hada tiya 280 gaba ɗayan su waɗannan gonakan ka ne kai ka noma su mallakar ka ne idan ka jibin ce wannan zakka ta zama wajibi a kanka ba sai a gona ɗaya ba in an fitar da abin da ya kai zakka ko gona goma gare ka in ka tattara amfanin da ka samu ka haɗo na can da na can da ka jimulce sai ka samu ya kai zakka to zakka ta zama wajibi a kanka. Wai menene idda ta mai ciki? Mace mai ciki sawa'an idda ta saki ko idda wadda take ta mutuwa ma'ana ta kaba iya abinda yake iddar ta shine haife cikinta da zaran ta haife cikin ta gama idda. Mace ce tana da ciki Allah ya ma mijinta rasuwa kafin abin ne shi in ta haihu shikenan ta gama idda. Kamar yadda nassi ne na Al-Qur'ani Ubangiji ta'ala ke faɗa wa ulatul ahmaqi ajaluhunna an yawana hamlakum. Mata masu ciki Ubangiji ta'ala ya ce ajalin gama iddar su haife cikinsu. Sawa'an idda wadda take ta saki ko idda wadda take ta takaba. Kamar yadda wata mata al-aslamiyya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ma mijinta rasuwa tana da ciki ba a ɗau wani lokaci bayan mutuwar shi sai ta aihu. Da ta aihu sai ta yi ado sai wani daga cikin jama'ar gidanta ya ce wallahi wannan ado da kika yi ya haramta gare ki saboda kina cikin iddarta ta kaba. Ta ce ai ita ko ta gama saboda ita ta kafa hujja da waccan aya wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'ana hulahum shi kuma ya kafa hujja da walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. A lokacin nan suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye tabbatar mata da cewa ta gama idda tun da ta haife ciki. Darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin baban da ke bayani game da kira izuwa tabbatar da cewa babu abin bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin kowa da komai, wanda kamar yadda bayani ya gabata wannan shine kusan babi na biyar wato a cikin wannan littafi, wanda shi babi na farko na bayani game da sanin menene hakikalin tauhidi. Shine yace babu da yace kitabu tauhid sai yace wa qaulillahi ta'ala ko kuma wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malam ya kuro ayoyin da suke tabbatar da idan aka ce tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Da haka wannan babi kenan na farko abinda yake mana bayani shine game da sanin hakikanin tauhidi. Bayan wannan babi sai malam ya biyo da babi na biyu wanda ke bayani game da fadla ta tauhidi. Fadla ta tauhidi wanda malam ya zo mana da aya ta Al-Qur'ani wadda take tabbatar mana da fadla ta tauhidi shine samun aminci da nutsuwa a rayuwa ta duniya da makoma lahira ya takaita ne ga masu tauhidi. Shine fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul an'am fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأن آية تنا تبتد شوى aminci da nutsuwa na masu tauhidi ne a nan duniya, haka nan makoma lahira. Don haka za ka samu duk wanda baya da tauhidi, za ka same shi a kimoce yake cikin hayaniya rayuwarsa take. Bayan haka sai malam ya biyo da baban da ke bayani game da duk wanda ya hakikance tauhidi, to sakamakon shi ita ce aljanna gobe kiyama. An gane ku? Sakamakon shi a gobe kiyama wato ita ce aljanna, wanda mun yi bayani hakikance tauhidi baya kasancewa sai ta hanyar al'amura guda uku. Al'amari na farko, kamar yadda muka yi bayani, shi ne ilimi, don bayan da za a yi ka hakikance abinda baka san shi ba. Abinda ka san shi shi ne za ka iya hakikance shi. Kenan hakikance tauhidi na bukatar al'amura guda uku. Al'amari na farko shi ne ilimi, ka tashi ka nemi ilimi wanda yake na tauhidi. Abu na biyu, wannan ilimi da ka nema ka kudirce shi a cikin zuciyarka, saboda duk abin da ka yi sani in dai baka kudirce shi a cikin zuciyarka, kenan wannan baka hakikance shi ba. Domin in ka sani abu, ka yarda da shi, ka amince shi, dole ne za ka hakikance, dole ne za ka kudirce shi a zuciyarka. Sannan al'amari na uku shi ne wato me kawiya da ji da bi dangane da abin da ka yi sani kuma ka kudirce a zuciyarka, kenan a ga ka me kawiya sau da kafa. Da haka kenan waɗannan al'amura guda uku, duk wanda ya tattara su to ya hakikance tauhidi. Sakamakon wanda ya hakikance tauhidi ita ce aljanna a gobe kiyama, kamar yadda malam ya zo mana da hadisin da ke tabbatar mana da haka. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayanin cewa an bujuro masa da wato al'ummu, shi ne yake cewa sai aka naga wani annabi ya wuce tare da shi ƴar jama'a, idan aka ce raha daga mutum uku zuwa tara, wani annabi manzo Allah ya ce tare da shi mutum biyu ko uku, wani annabi manzo Allah ya ce gari da mutum ɗaya babu tare da shi ya zo ya wuce. Manzo Allah ya ce sai aka bujuro mun da wata jama'a mai yawa, ya ce sai na yi zaton cewa al'umma ta ce, sai aka ce muna a'a, wannan Musa ne da jama'arsa. Zuwa jimawa manzo Allah ya ce sai aka bujuro mun da wata jama'a mai yawa, aka ce mun kalla nan, na kalla na ga jama'a mai yawa, aka ce masa saki kallan nan, na diba na ga jama'a mai yawa. Manzo Allah ya ce sai aka ce mun wannan al'ummar ka ce tare da su akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu balantana azaba. A lokacin nan kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai ya shiga gida, sahabbansa sai suka furmu a cikin duniya ta tunani domin gano waɗannan 70,000 kin wanda Allah ya yi alkawarin shigar da su aljanna ba tare da hisabi balantana azaba. Wasu daga cikinsu suka ce me yiwuwa waɗanda aka haifa ne a cikin musulunci waɗanda ba su haɗa bautar Allah da wani, wasu suka ce takan iya yiwuwa wasu ne waɗanda za su zo nan gaba. Haka dai suka faɗa maganganu daban-daban. Suna cikin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito gare su, sai yake cewa menene na shi kuna kutsawa a cikinsa, wato na zanci. Suka ce ya Rasulullahi, muna kokarin gano waɗannan 70,000 kin da ka faɗa ne. Manzo Allah sai ya ce humul ladina la yastarquna wala yaktawuna, humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatagayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun, aw kama qala. Manzo Allah ya ce humul ladina la yastarqun, sune waɗanda wato ba sa neman ai musu addu'a idan ba su da lafiya. Lafazin lafazin yastarqun an ciro shi ne daga ar-ruqya. Ar-ruqya shine addu'a ta neman waraka. Idan ba su da lafiya ba sa faɗa ga wani cewa imana addu'a Allah ya ba mu lafiya. Haka yana daga ƙarƙashin neman addu'a shan magani. In ba su da lafiya ba sa shan magani, tare da cewa shan magani halak ne. dan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa a yi magani kamar yadda yake cewa Ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata rashin lafiya face ya saukar da maganinta wanda ya sani maganin ya sani shi wanda ya jahilce shi ya jahilta babu wata rashin lafiya wadda ba ta da magani sai dai ba a gano ba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai nuna mana abu biyu ne kadai ba su da magani tsufa da mutuwa amma duk wata rashin lafiya akwai maganinta sai yake cewa ya ku bayin Allah ku yi magani amma kar ku yi magani da abin da Allah ya haramta mu dan haka in imanin mutum ya kai tawakkalinsa ya kai matuka idan ba shi da lafiya kar ya sha magani kuma kar ya nemi cewa ai masa addu'a Allah ya warkar da shi in mutum a ganin damar sa ya maka addu'a na cewa Allah ya baka lafiya wannan ba zai fitar da kai daga cikin layin waɗannan 70 domin ba kai ba kace ai maka shi shine aradin kansa ya maka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu addu'o'i daban-daban wanda ake ma marar lafiya kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya da lafiya takan dauka ma hannunsa ta tofa masa waɗannan ayoyi na Alkur'ani farqi da nasi sai ta dora masa addini inda yake jin radadin a jikin shi kuma Jibrilu alaihi salam shi ma ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruqya amma ba shi bai nema cewa ai masa dan haka kenan ka nemi cewa ai maka addu'a wannan halaka ne ba laifi bane in baka da lafiya ka dau magani ka sha wannan ba laifi bane shari'a ita ta yi umarni game da haka amma duk wanda yake so ya shiga cikin layin waɗannan 70 kin kenan ba zai sha magani kuma ba zai nemi cewa wani yayi masa addu'a shine yace humul ladina la yastarquna sune waɗanda ba sa neman ai musu addu'a idan ba su da lafiya don haka akwai lafazin da ya zo a cikin ina ji sahihu muslim ne na la yarquna shi wannan kuskure ne kamar yadda malamai suka tabbatar a cikin wata riwaya ya zo la yarquna ma'ana ba sa yin addu'a ta neman waraka wannan kuskure ne iya abin da yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na riwayar shine la yastarquna sai ya ce wala ya tafayyaruna maza Allah ya ce kuma ba sa canji ba sa canji in aka ce canji wato shi ne mutum ya ƙaurace ma wani al'amari da ya sa gaba ya watsar da shi don canfa wani abu da ya faru kamar misali ko kasancewar ya canfa wani zamani ne ko wani wuri ko kuma haɗuwa da misali mai ido ɗaya ko gurgu ko abin da ya kama da haka shi ne suke cewa huwa tarku li insani hajatahu wa atikaduhu adama najahiha tashauman li mulaqati ba'dhi al-umur aw ba'dhi al-zaman aw bi mulaqati al-ahwar aw al-a'raj mutum ya bar al'amuran sai ya watsar da su dan canfa wato wani abu wanda yake na tsuntsaye kamar yadda su a jahiliya idan mutum ya sa wani al'amari gaba sai ya tarar da itaciya sai ya jema itaciya wadda ke akwai tsuntsaye a kanta sai ya furgitar da su idan sun yi wajen dama sai ce wannan al'amari akwai alkhairi sai ya ci gaba da kansa idan suka yi hagun sai ce wannan al'amari babu alkhairi a cikinsa ko kuma zamani wasu sun canfa zamani kamar misali watan safar wasu sun canfa shi ba a bulaguro a cikin sa ba a fara kasuwa a cikin shi ba a aure a cikin shi wai babu alkhairi a cikin shi da wata laraba da suka canza wannan suka canfa ita ce laraugana wadda ba a wanka ba a wanki da sauransu ba a yanke farce da sauransu laraba ta karshen watan safar ita ce suka canfa ita ce ake kiranta laraugana wanda har wani rubutu gare ta na musamman wanda ake rabawa a zamani wanda ya gabata duk da cewa a yanzu haka a cikin ƙauyuka da sauran gefin gari za ka samu wannan abu sannan kasancewar wasu sukan canfa misali shine idan ka fito da safe ka hadu da mai ido ɗaya ko ka hadu da gurgu sai a ce babu sa'a. Ko kuma wasu sukan canfa mujiya cewa in ta yi kuka a unguwa sai a yi mutuwa. Don haka za ka ga a kauye wai in ta sauka kan itaciya za a ɗauko bakin wuta ana binta sai an kura ta ta tashi ta yi gaba kar a barta ta yi kuka. Da kuma wata tauraruwa da suke canfawa wai mai wutsiya ganin ki ba a kai riba wanda in ta kullo wai a wannan shekara akwai bala'i akwai yunwa da wasu abubuwa. Kamar yanda wasu suke canfa wai duk shekarar da aka yi amfani na gona wai sai an yi mutuwa wai akwai bala'i da musiba haka suke canfawa da sauransu. Za ka ji abubuwa waɗanda suke na maganganu daban da irin waɗannan al'amura a irin lokacin damuna lokacin kaka za ka ji ana sanya wasu abubuwa ana cewa an ce a ɗarma bawon kalbo wasu su ce an ce a ɗaura bujiya mai ɗiya uku da sauransu abubuwa ne wanda ake yin su duka wai an canfa cewa in dai damuna ta yi kyau to wai akwai bala'i da musiba wai da yawan mace-mace da canfa cewa mace mai farar kafa da zarar mutum ya auri mace dukiyar shi ta ja baya ko Allah ya jarrabe shi da wasu bala'i rashin lafiya da sauransu sai a ce ai ya auri mace mai farar kafa wanda har yau wannan maguzancin bai gushe ba akwai shi a cikin sukatan wasu daga cikin jama'a. Sannan akwai kuma wanda suke canfa kamar misali ko wata gona a canfa ko wani gida haka da sauransu a ce ai duk wanda ya shiga wannan gidan ai bai kai labari ko duk wanda ya sayi kaza ai bai kai labari. Kamar yadda wannan kuwa yake faɗa mun wata mota ce wai suka canfa wai duk wanda ya sayi ta bai kai labari motar wato sai ai asara bayan da za a yi cire ba. Irin waɗannan abubuwa haramun ne sun ci karo da tauhidi shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala alkhairi da sharri gaba ɗaya abu ne wanda Allah ya halicce su an gane ko alkhairi a hannunsa yake amma sharri ta fuskar ladabi ba a jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da cewa shi ne mahaliccin alkhairi da sharri duk abin da ya same ka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya kaddara maka. Kamar yanda ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allahi yasir. Ubangiji ta'ala ya ce duk abin da ke samuwa na musiba a ban kasa ko a karan kanku bai samu ba. Ubangiji ta'ala ya ce illa fi kitabin face yana cikin littafi tuntuni mun rubuta mun tabbatar da shi min qabli an nabraha kafin mu halicci ta ran tuntuni Ubangiji ta'ala ya kaddara iya abin da zai same ta har zuwa kiyama. Kafin Allah ya halicci halitta ya kaddara ma halitta duk abin da zai same ta na alkhairi da na sharri kafin Allah ya halicci halitta da shekara 50,000 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa qaddara Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sanati sai ya ce wa arshuhu al-ma. Allah ya kaddara ma bayansa duk abin da zai same su na alkhairi da na sharri kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50,000 a lokacin nan al'arshinsa wato na kan ruwa kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim. To dan haka shi ne ya ce wala ya tabayyaruna wato ba sa ce ki. Sannan sai ya ce wala ya ktawuna manzon Allah ya ce kuma ba sa sakiya in ma ka ce sakiya ko ka ce lalas. Idan aka ce lalas shi ne sanya karfe a cikin wuta idan ya yi ja sai a dora ma a daddora a jikin mutum idan rashin lafiya ta ki cinyewa an rasa kanta to akan sanya karfe cikin wuta in ya yi ja sai a dan daddora masa a jikin da izinin Allah za a samu lafiya. Ko in miki shi ne kurji ya ki warkewa akan sanya karfe a cikin wuta in ya yi ja sai a dora a kan wuta da izinin Allah za a samu lafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa akan samu lafiya waraka akan same ta da izinin Allah a cikin al'amura guda uku abubuwa guda uku. Farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'asr shan zuma. Na biyu sai ya ce wal hijama shine kawo. na uku sai yace wal kayli maza Allah yace da ladas shine sakiya a sanya karfi a cikin wuta in yayi ja a dora a cikin wuta maza Allah sai yace sai dai ni ina kyamar na uku shine ladas da haka sai yace wala yaktabuna ba sa yin sakiya ko kace ba sa yin ladas in ba su da lafiya kaga kenan sakiya ai dai da shan magani ne da sauransu sai yace wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba don haka hakikance tauhidi sakamakon shi a gobe kiyama ita ce aljanna kenan ka sani ka nemi ilimin tauhidi sannan ka kudurce shi a zuciyarka sannan ka ne ka wuya da shi da bi ga abin da ya hukunta sannan sai malami ya zo da babi na hudu shine wato al-khawfu min ash-shirk jin tsoro game da shirka hada bautar Allah da wani saboda in ka sani abu ka sani fagalar shi ka hakikance shi to ya zama wajibi akan ka ka sani abin da yake shiyance shi dan kada ya bata maka shi shirka kuwa ita ce take ruguza tauhidi ko shekara 1000 mutum yayi yana bauta ma Allah in dai ya hada bautar Allah da wani ya mutu akan haka bai tuba ba to gaba ɗaya wannan shirka ta ruguza wannan ibada ta shi kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa gadina ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce da in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin kamar yadda ya koma fada a cikin suratul an'am walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da haka malam yayi babi na al-khawf min ash-shirk jin tsoro game da shirka to babi na biyar wanda muke cikin shi shi kuma kira zuwa ga tauhidi kenan wanda daman wannan shine in ka sani abu ka sani amfani shi ka hakikance shi ka sani abin da zai kishiyance shi to sai kai kokari wannan alkhairi da Allah ya maka dace kai kokari kai kiran jama'a wannan alkhairi su ma ya hada da su shine kenan yayi babu du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah shine ce babi ne wanda ke kira ke bayani game da kira zuwa shaidawa da tabbatarwa game da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin halittu sai ce wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ayat bayani ya gabata akan ta kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin har ma mun shiga muna cikin dai hadisi kenan na farko wanda malam ya zo da shi kenan bayan ayar wanda ita ayar Ubangiji Ta'ala na faɗa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah Ubangiji Ta'ala yace kul hadhihi ce wannan abu da nazo da shi na ibada da kira zuwa kadai ta Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada sabili ita ce hanya ta daya daya an gane ko ad'u ila Allah wannan kenan jumla ce haliya ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ala basirati kuma kiran da nake ina yin shi ne akan basira me ake nini da basira anan shine ilimi bayan mutun ya sani wato hukuncen shari'a to ya kamata ya zamanto yana da ilimi na da'awa sano wanda yake na da'awa domin kiran wane zuwa wane ya sha bamban Allah ya bambanta mu wajen dabi'u da halaye da komai akwai wanda hasalan da zaka buka kiraye shi ya sha bamban da salan da zaka kiraye wani kamar yadda malamai suka wallafa littafi na musamman akan wannan bangare na usulul da'awa to shine yace ala basiratin akan wato basira in aka ce basira shine wato ilimi sani wanda yake na zuciya kenan tsinkayen abinda zai je ya zo kenan wanda ka san a wani lokaci ne zaka gabatar ma mutane kira zuwa ga addinin Allah sannan kuma ka san salon da zaka fito musu to shine anan yace ala basiratin kinan basira anan bata takaita ba akan sanin hukunce-hukuncen shari'a dan ka san hukunce-hukuncen arwalla da sallah da sauransu wannan baya wadatar da kai game da kira zuwa ga addinin Allah dole sai ka karanci irin salo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya kirayi mutane zuwa ga wannan addini shine yace ala basiratin ana wa man ittaba'ani yace ni da duk wanda ya bi ni to muna kan basira kiran da muke kenan muna kira ne a ilmance sai yace wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah dangane da abinda wato ake jingina masa abinda bai dace da shi ba wa ma ana minal mushrikin yace kuma ni bana tare da mushrikai wannan aya ita ce wato asali game da kira zuwa ga addinin Allah kenan in dabi'a ta mumini idan Allah ya masa dace game da wani alkhairi to ba ma yake a kullun yaya za a yi wannan alkhairi ya hada sauran jama'a dan haka ubangiji subhanahu wataala ya shir'anta mana kira zuwa ga addinin shi wanda ayoyi sun wuce a lissafa akan wannan mas'ala irin su ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana irin su fadar Allah subhanahu wataala wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar irin su fadar Allah subhanahu wataala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin shine aka kaice malamin yazo da wannan aya wanda bayani ya gabata akan ta zamu tashi kenan hadisi na gaba qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama lamma ba'atha mu'adhan ila al yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al kitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأوئين الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انبض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قمر النعم قوله يدوكون أي يقودون ما لم الله يجيكن سنافقا واتوانا الرواية تي دقى عبد الله دان عباس الله إقارا مسيدا كيفتا تي واللي مزان الله صلى الله عليه وسلم يأين دي أيك مؤاذ wato zuwa birnin Yaman wannan ko ya kasance ne a shekara ta 10 wato da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'adh manzon Allah ya aika shi zuwa birnin Sana'a da abin da ke gefin ta na zanguna kamar yanda shi ko Abu Musa al-Ash'ari a wannan shekara shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi zuwa Adin da abinda ke gefen ta na zanguna da Sana'a da Adin dukkan su birane ne daga cikin biranen Yaman. Sana'a ita ce capital ginta, Adin kuma tana daga cikin manyan birane ne Yaman. Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabe su ne daga cikin sahabbansa a shekara ta 10 ya aika su zuwa birnin Yaman domin kira zuwa kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, kuma su ne a matsayin malamai, kuma su ne a matsayin alƙalai. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan haƙƙi ne akan duk wanda yake shugabantar jama'a ta musulmi ya tankaɗe, ya rauraye, ya zaɓu wasu daga cikin malamai ya aika su sasannin duniya da sunan cewa su je su kirayi jama'a zuwa kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, su karantar da al'umma. Shi ne malamai suka ce in har shugabannin sun tozartar da wannan wajibi wanda Allah ya dura musu, to dole ne su malamai su ɗaura gamar al'amarin, ko wata ƙungiya ta musulmi ta ɗauki nauyin wannan al'amarin na ƙoƙarin fita domin a je a karantar da mutane addini. Kamar yadda annabi Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi Mu'az ya aika shi zuwa birnin Yaman, kafin ya tafi manzo Allah sai yake ce masa innaka ta'ati qauman min ahlil kitab. Manzo Allah ya ce ya kai Mu'az ka san da cewa zaka je ne ka samu wasu mutane waɗanda suke mazawwa littafi. A wannan gaba za mu fa'idanci cewa dole ne mai kira zuwa ga addinin Allah kafin ya tunkari jama'a ya kamata ya sani halayensu, ka sani halayen waɗanda za ka tunkara domin kiransu zuwa kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa lalle ne za ka je ka samu wasu mutane waɗanda suke mazawwa littafi. Lafazin ahlul kitab laƙabi ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma Yahudawa da ‘yan mushaf. In aka ce ahlul kitab, kenan Yahudawa da ‘yan mushaf su ne ake nufi, kamar yadda ya wuce a lissafa a cikin Alƙur'ani inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kiransu da wannan laƙabi. Na daga cikinsu shi ne ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun, da sauransu. Shi ne anan yace innaka ta'ati qauman min ahlil kitabi, ka san da cewa zaka je ka samu wasu mutane waɗanda suke mazawwa littafi. Kenan kaga ai ba jahilai bane ba, suna da wani bulbuli na ilimi. Kenan a nan ka san kowane ne za ka tunkara domin suna da shubuhohi waɗanda za su iya zuwa maka da su. Idan ka ce kaza za su iya faɗa su ce maka kaza, to dole sai ka yi guziri ka san mene ne za ka tanada domin kiransu. Shi ne sai ya ce falyakuna awwalu ma tad'uuhum ilayhi. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abinda za ka kiraye su zuwa gare shi ya kasance shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenan kalimatu shahada ta zamanto ita ce farkon abinda za ka kiraye su. Awwalu anan sai ka ɗauke shi ismu kana ne, kenan shahada sai zamanto khabaru kana, ko kuma ka ce falyakuna awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenan awwala anan sai ya zamanto khabaru kana ne muqaddam, kenan shahadatu sai ya zamanto ismu kana ne muakkar. Kamar duka yakan zo akan wannan riwaya sai yace falyakuna awwalu ma tad'uuhum ilayhi, wato farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi ya zamanto shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa fi riwayatin, a wata riwaya sai yace ila an yuwahhidullah. Kenan farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi shine kenan kudu'uhum ila an yuwahhidullah, ka kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada. A wata riwaya kenan kudu'uhum ila an yuwahhidullah, anda abinda ke bayan tafi da abinda ke bayan tafi tawilin masar ayyuduhum ila tauhidillah ka kiraye su zuwa kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada wannan shine abinda yake nuna mana farkon abinda ake kiran mutum zuwa gare shi shine wato tauhidi kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada dan haka wannan yana nuna mana kenan farkon abinda ake in an fita fagen daga da abinda yake kama da haka to ba a fada jama'a za a kiraye su ne zuwa tabbatar da wannan kalima kalimatut tauhid kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shirye da mu'adh ya ce ga ya farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah akan wannan ne malamai suka ce Allah suka fitar da wato ka'ida ta albadu bil ahammi fal aham farawa da abu wanda yake kowanne muhimmanci sannan kuma wanda yake kusantar shi a wajen muhimmanci saboda shi tauhidi shine tushe sai in ya zauna komai na ibada yake samun gunzama amma matukar tauhidi bai zauna ba duk ibadar da aka yi gina akan sa ko shekara dubu ne wannan ibada ba za ta zauna dole sai an kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada to shine anan yace fal yakuna awwalu ma tad'uuhum ilayhi farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi ya zamanto shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya bace Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da manzancin annabinsa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai yace fa inhum aqauka lidhalik in har sun maka da'a ga wannan abin da ka kiraye su na kalimatut tauhid sai yi kudirci da kalima ta tauhidi kuma sun kudirce ma'anarta fa alimhum manzo Allah yace ka sanar da su أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فتبتر مسجي وأن لا يغفر لنتا مسسلوني بير أثوانيني دادري سلا بير أثوانيني دادري وأن دوانا سوني إيا أبند أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنتا من أثوانيني دادري وأن ننسلوني بير يوحكا كمرين دموكي بياني akan wannan nasti ne malamai suka tafi akan cewa duk wata sallah koma bayan waɗannan salloli biyar to sunna ce mustahabba tare da cewa su malaman Hanafiya sun tafi akan cewa shafa'i da witri wajibi duk da cewa su a istilahin su sukan bambanta tsakanin farilla da wajibi abinda yake wajibi abun Hanafiya bai kai ba farilla amma a wurin jumhurin malamai abun jumhurin malamai da farilla da wajibi duka matsayinsu daya in ma ka ce abu kaza farilla ne ko ka ce abu kaza wajibi ne to tare da cewa akwai salloli daban waɗanda malamai sun tabbatar da wajibcin su irin su tahiyyatul masjid kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallaci raka'ai nafila raka'a wannan dalili yana tabbatar da wajibcin tahiyyatul masjid kamar yadda an samu dalilai da dama aka sallar idi da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi ce dan haka shine anan yace ka sanar da su Allah ya farlanta musu salloli biyar wato a tsawon yini da dare wannan yana nuna mana muhimmancin sallah bayan kalimatu shahada babu wata ibada mafi muhimmanci abun Allah subhanahu wata'ala sama da sallah dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace mana buniyal islamu ala khams shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sai yace wa iqamus salati kagan bayan kalimatu shahada sai ya biyo da ginshiki na biyu shine wato sai da sallah kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan sun amsa maka sun maka da'a game da wannan kalimatu shahada to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli biyar wato a tsawon yini da dare sai da yace fa inhum aqa'uka lidhalik, in har sun maka da'a ga wannan abin da ka tabbatar musu na sallah biyar a tsawon yini da dare, fa alimhum anna Allah qadara alaihim sadaqatan wa khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'i, ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sadaka. Me ake nihi da sadaka? Ana ita ce zakka kenan. Malamai suka ce an ambace ta da wannan suna domin tana nuna gaskiyar imanin mai fitar da ita. Ita zakka kenan. Allah ya ambace ta da cewa sadaka domin alama ce wadda take nuna gaskiyar imanin wanda yake fitar da ita. Shi ne yace in har sun maka da'a ga wannan, to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sadaka, ita ce zakka. Tu'khadhu min aghniyaihim, ita wannan zakka za a karɓe ta ne daga mawadatansu. Lafazin aghniya jam'i ne na gani. Me ake nihi da mawadaci a nan? Shine wanda ya mallaki gwalgwadon abin da ya isa zakka. Ba ana nihi tarin dukiya mai yawa ba. Duk wanda ya mallaki abin da yake gwalgwadon zakka, wanda ake kiran shi ne sab, wanda sharadi ne daga cikin sharuɗa na zakka. Bulughul malil mamluki nisab, dukiyar da mutum ya mallaka sai ta kai nisabi gwalgwadon zakka, sannan zakka ta zama wajibi a kan shi. Kenan in ya mallaki gwalgwadon zakka, to zakka ta zama wajibi a kan shi. Shi ne ake kira kenan abin da ake nihi da wadata ana. Yace za a karba daga mawadatansu, sai yace faturaddu ala fuqara'i, kuma za a mayar da ita ga talakawansu. Me ake nihi da talakawa a nan? Shine malamai suka ce duk mutumin da abin da ya mallaka inda zai sa gaba shi da iyalin shi, to ba za a shekara ba zai cinye iya abin da ya mallaka, to anan mabukaci ne, ya cancanta ya karbi zakka. Duk mutumin da abin da ya mallaka inda ya sa gaba shi da iyalin shi ba zai shekara ba yana ci, to anan talaka ne, ya cancanta a bashi zakka. Wanda su talakawa su ne nau'i ɗaya daga cikin, ko kuma mu ce su ne dangi ɗaya daga cikin dangogi takwas waɗanda ake sarrafa dukiyar zakka zuwa gare su. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul Tauba, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalimina wa fi sabilillahi wa bil sabili faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Shine yace tukhazu min aghniyaihim, za a karbe ta ne daga mawadatansu. Mawadatansu wa kenan? Mawadata waɗanda suke na musulmi. Sai yace faturaddu ala fuqara'ihim, kuma za a mayar da ita ga talakawansu. Ala fuqara'ihim a nan shine malamai suka ce ai fuqara'ul muslimina, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan wannan gaba cewa ita wannan gaba tana nuna cewa bayya halatta ita dukiyar zakka a fitar da ita daga garin da ta zama wajibi. Dole talakawan wannan gari su ne za a raba ma zakka. Suka ce domin manzon Allah ya ce tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim, kenan za a karba daga mawadatansu, kenan su waɗannan jama'a, kuma a mayar da wannan abin da aka karba ga talakawansu. Tare da cewa magabata sun tafi akan cewa ala fuqara'ihim ay ala fuqara'il muslimin, ga talakawa na musulmi duk inda suke. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aika wakilai sasannin duniya, inda musulunci ya kai za a je a karɓo zakka daga mawadata a kawo ta nan birnin Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sarrafa ta fuskokin da suka dace a sarrafa. Ina wannan dalili ne wanda yake nuna ana iya ɗaukan zakka daga wani gari a kai ta wani gari a raba. Illa kasancewar a nan malamai suka ce ba za ka kwashe zakkar gaba ɗaya ka kai ta ƙauyen fuqara ba. Ba laifi idan akwai wasu waɗanda suka cancanta a basu a can, za ka iya ɗauka ka kai ka basu, amma dai ba za ka ɗauke ba gaba ɗaya. Shi ne a nan ya ce faturaddu ala fuqara'ihim, za a mayar da wannan zakka wato ga talakawansu. kaga wannan yana nuna mana bayan sallah babu wata ibada a gun Allah subhanahu wata'ala mai matukar mahimmanci sama da zakka, saboda ita amfanin zakka amfani ne wanda yake ketare kan mai ita hada sauran jama'a, bayan sallah sai zakka. Don haka a wancan hadisi ne Ibn Umar da yace buniyar Islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati sai yace wa ita'us zakka, da bayar da zakka. Shine anan yace sai yace fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da Mu'az ka kiyayi zababar wato dukiyoyinsu. Lafazin iyaka ismu fi'il al-amr ne, bi ma'ana ihzar, ka kiyayi qara'im amwalihim, wato zababbiyar dukiyarsu. Lafazin qara'im jam'i ne na karima, idan aka ce karima abu wanda yake zababbe, wanda yake mai kima mai daraja. Shine manzon Allah ya ce fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, ka kiyayi zababban dukiyarsu su mawadata kai mai karban zakka. Kina in ka zo karban zakka karka ce dukiyar da mai ita yafi so kai ita za a baka a matsayin zakka, musamman abin da ya shafi zakkar dabbobi. Saboda su garke na dabbobi akwai waɗanda suke zababbu, akwai tsaka-tsaki, akwai waɗanda suke koma baya. Kai ne karɓar zakka, wannan shugaba ya wakilta ka, kaje ka tattaro dukiyar zakka, kar ka zo ka ce a ai dabbobin uwar garke su za a tattara maka da wanda yake bijimin garken, misali amana da sauransu, ka ce a su za a tattara a baka a matsayin zakka. Manzo Allah ya ce kar kai haka. Dan haka ne Imam Zuhri, kamar yadda asarkin yake cikin Sunan Tirmidhi, yake cewa idan malamin karɓar zakka ya zo, wakilin shugaba kenan, idan ya zo gun mai dabbobi ya ce sai ya kasa dabbobin kashi uku. Wannan kashi na farko zababa daga cikin garken su ne za a ware, wanda sun fi kowanne su ne kenan za a ware kashi na farko. Sannan kashi na biyu waɗanda suke tsaka-tsakiya, kashi na uku kuma waɗanda suke koma baya daga cikin garken. Idan aka gama lissafi, idan zai karɓi abin da ya cancanta na zakka, to daga wannan kashi na biyu zai karɓa tsaka-tsakiya. Wancan kashi na farko da wannan kashi na ƙarshe sai a bar ma mai dukiya, a wannan kashi na tsakiya a shine za a ware dabbobi na zakka. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, ka kiyayi zababban dukiyoyinsu, domin yin haka zalunci ne. Ka ce kai sai a cikin kashi na farko za ka karɓi zakkar, wannan zalunci ne. Manzon Allah ya ce masa wattaki da a watan mazlum, wato ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta, wanda aka zalunta, in ma aka zalunce shi a cikin dukiyar shi ko ga rayuwar shi ko mu'amutuncin shi, duk dai wanda aka zalunta, manzon Allah ya ce ka kiyaye addu'ar shi. Sai ya ce fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, domin addu'ar wanda aka zalunta, manzon Allah ya ce babu wani shamaki tsakaninta da Ubangiji subhanahu wata'ala. Wanda aka zalunta in dai yayi addu'a, to kai tsaye Ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi addu'arsa. Rantsuwa Ubangiji ta'ala ya yi da girmansa da buwayarsa, kamar yadda yake cikin wata riwaya yake cewa fa wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da idh. Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girmana da buwayata, kai wanda aka zalunta zan taimaka maka na fitar maka da haƙƙinka ko da bayan wani lokaci. Don haka shi wanda aka zalunta in yayi addu'a, kai tsaye Allah ya karɓi addu'a. Kuma ko bai yi addu'a ba ya kyale, in dai ba ci yayi ba ya yafe, wannan haƙƙi nashi Allah baya bari sai ya fitar mishi da haƙƙin shi a ranar kiyama. Kamar yadda hadisi yana cikin wato musnad na Abu Dawud at-Tayalisi, haka wato cikin hilya na Abu Nu'aym al-Asbahani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa zalunci kala uku: akwai zaluncin da Allah baya gafartawa, akwai zaluncin da Allah yana iya gafarta ma bawa, akwai zaluncin da Allah kuma baya bari. sai ya fitar ma mai haƙƙi haƙƙi shi. Zaluncin da Allah baya gafarta ma bawa in ya haɗu da shi bai tuba ba ita ce shirka. Domin ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Domin ya faɗa inna shirka la zulmun azim. Zaluncin da Allah yake iya ke gafarta ma bawa in ya so shine abin da ya kasance tsakaninka da shi, na keta dokokinsa, abin da ya haramta ka aikata ka haɗu da shi ba tare da ka tuba ba, ko kuma abin da ya wajabta maka ka tuzartar da shi ka kibadawa kamar yadda ya dace ka haɗu da shi ba tare da ka tuba ba, wannan Allah yana iya gafarta ma bawa. Amma in har mutum yana cikin kaidi na rayuwa ya kyautata tuba game da wasu abubuwa da ya aikata wanda Allah ya haramta, ko kuma wasu abubuwa da Allah ya dora masa na wajibi ya ki, to inda ya kyautata tuba yana raye Ubangiji subhanahu wata'ala yana gafarta masa. In ko ya samu Ubangiji subhanahu wata'ala da irin wannan laifi, to lamarinsa na karkashin mashi'ata Ubangiji subhanahu wata'ala. In dai laifi ne tsakaninka da Ubangijinka, to Allah yana iya yafi ma. Na ukun wanda Allah baya bari shine zalunci wanda yake tsakanin bayi junansu da juna. Duk wanda ka zalunta a dukiya, ko ka zalunce shi a mutuncin shi, ko a rayuwar shi, wannan matukar bai yafi maka ba, baka mai raushi da haƙƙin shi ba, to wannan Ubangiji subhanahu wata'ala baya bari sai ya fitar ma mai haƙƙi haƙƙinsa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lishati al-jarha'i min ash-shati al-karuna. Hadisi ne mutafakun alayh. Dan Allah yake cewa rantsuwa nake da Ubangiji na, ku tabbata cewa za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama. Dan Allah yake cewa hatta da dabba wadda take mara kaho sai an yi sakayya tsakaninta da dabba mai kaho. Misali akuya tana da kaho ta tunguji tinkiya, to a ranar kiyama ita tinkiyar sai Allah ya halicci kaho gare ta ta rama tunguzan da aka mata. To da haka shine anan yace ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta, domin addu'ar wanda aka zalunta wato babu shamaki tsakaninta da Ubangiji subhanahu wata'ala, sai dai a jiran lokaci, domin komai Allah ya gayyade masa lokaci. Karka yi addu'a ka ce a kai tsaki yake muke so ka gani. To wannan yi ma Ubangiji subhanahu wata'ala shishigi ne da karan tsaye, komai Allah ya gayyade masa lokaci. Abinda Allah ya gayyade masa lokaci ko ba wanda ya isa ya gaggauto shi, kuma in lokacin ya yi ba wanda ya isa ya jinkirtar da shi, kamar yadda ya faɗa ni kulli ajali kitab. Annabi Musa alaihi salam ya yi addu'a, ɗan uwan shi Harun ya yi amin akan wannan addu'a na cewa Allah ya hallakar da Fir'auna, kamar yadda yake cewa wannan can Ubangiji ta'ala ya kissanta mana a cikin suratu Yunus. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. يأتي يا أوبنجينا يأتي كيني كبا فرعون دا جماعة سا وتدوكيوي دكوا a wannan rayuwa ta duniya. Allah ka ba su wannan dukiya da wannan kawa ta rayuwar duniya don su kautar da jama'a gabarin tafarkinka, ko kuma liyadillu an sabila, don su kauce gabarin tafarkinka kamar yadda ka kaddara musu tabewa da halaka. In ko sun kauce, ai hallo za su kautar da wasu. Sai ya ce rabbana tinis ala amwalin, ya ce ya Allah ka shafi dukiyarsu gaba ɗaya ka halakar da ita. Washudu da ala qulubihi, ya Allah ka daure zukatansu kar su yi imani hatta ya raula azabul alim, sai sun ga azaba ma'abuciyar rari. Shi ko duk imanin da bawa zai yi bayan bayyanar azaba, to wannan imani ba zai amfane shi ba. Shi ne yace washudu da ala qulubihi, ya Allah ka daure zukatansu kar su yi imani hatta ya raula azabul alim, sai an kai lokacin da suka ga azaba wanda take ma'abuciyar rari. Allah ya ce ma Annabi Musa qad ujibat da'watu kuma, kai da dan uwanka Harun an karba addu'ar, fastaki ma ku lazunci aikin da aka sa ku kawai. shine malamai suka ce tsakanin wannan addu'a da annabi Musa da yi da dirmi yadda Fir'auna malaman tafsiri suka ce sai da aka samu shekara 40 annabin Allah ne yayi addu'a Allah ya karba addu'ar amma abin da ya roka kafin azartar da shi sai da aka samu shekara 40 to kai sai kai addu'a kuma kace so kake ka gani take yinki wannan shishigi ne ga Ubangiji Subhanahu wata'ala kuma ta'addanci ne a wajen addu'a kuma yin haka yana daga cikin abin da ke ruguza addu'a kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadukum ma lam ya'jal ana karba addu'ar ɗayan ku matukar bai gaggawa ba menene gaggawa manzon Allah yace mutum yayi addu'a ya addu'a yace shiru har yanzu ne to da zaran ka ce har yanzu shiru to wannan ka ruguza addu'a da kai iya abinda zaka yi in kaga jinkirin karbuwar addu'a kawai ka nace ka ci gaba da yi komai yana da lokaci abun Allah subhanahu wata'ala shine anan yace domin addu'ar wanda aka zalunta tsakaninta da Ubangiji subhanahu wata'ala babu shamaki kuma ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa addu'o'i uku amsarsu ne babu ko kwanto game da karbuwarsu farko sai yace addu'ar mahaifi gada na biyu manzo Allah yace addu'ar matafi na uku sai yace addu'ar wanda aka zalunta addu'ar wanda aka zalunta ko kafiri ne ya addu'a Allah na karba addu'ar sa kamar yadda wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa in walau kana kafira kiyaye addu'ar wanda aka zalunta manzo Allah yace ko da kafiri manzo Allah yace hukumar kafircin shi na kanshi shine malai yace akhraja ma'ana Bukhari da Muslim su suka fitar da wannan hadisi sai yace kina a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana duk wanda ya fahimci tauhidi to ya san da cewa babban aikin da yake kan shi kiran jama'a zuwa kaita Allah a cikin ibada kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'az domin ya kirayi mutanen Yaman zuwa kaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada sannan malam sai yazo da wata riwaya ta daban yace Bukhari da Muslim suna da riwaya daga Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar yakin Khaybar ya wakana a shekara ta 7 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Khaybar gari ne na Yahudawa ɗan shararruri zauna wanda ita Khaybar ba ta wuce kilo 70 wato tsakaninta da Madina to kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu dauki na yaki a shekara ta 7 shine a ranar yakin Khaybar din manzo Allah yake cewa la'udiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbu Allah wa rasulu manzo Allah yace lalle ne a gobe zan bayar da tuta ta yaki ga wani mutum wanda ke kaunar Allah ke kaunar manzansa kuma mutumin da Allah da manzansa kuma suna kaunar shi kenan mahabba ta fuska biyu shi mutumin yana son Allah yana son manzansa kuma Allah da manzansa kuma suna kaunar shi dan haka anan kuma zaka tabbatar ma wato Ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa ta mahabba an gane ko Ubangiji ta'ala yana so wanda ya dace da girmansa kamar yadda ayoyi sun wuce a lissafa daga cikin Al-Qur'ani irin fadarsa inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin kuma haka yace a can qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim haka yace wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muttaqin inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun kamar yadda kuma yake cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim shine anan yace la udiyanna raya manzo Allah yace lalle ne zan bayar da tuta ta yaki gada manzo Allah yace a gobe zan bayar da ita rajulan ga wani mutum yuhibbullaha wa rasula mutumin da ke kaunar Allah ke kaunar manzansa wa yuhibbullahu wa rasulu kuma Allah da manzansa wato suna kaunar shi wanda duk bawan da ya samu irin wannan matsayi to kamar yadda Hausawa suke faɗa kakar shi ta yanke saka duk mutumin da ya kai matsayin Allah ya kaunace shi manzon Allah ya kaunace shi to ya cimma burin shi a rayuwar shi ta duniya da makomar shi lahira domin babu wata martaba wadda bawa yake kaiwa sama da kaunar Allah da manzansa kuma a ce Allah da manzansa suna kaunar bawa kamar yadda yake cikin hadisi al-Qudsi Ubangiji ta'ala ke faɗa ke nuna mana hanyar da in bawa ya bi to zai ribanta da wannan matsayin shine samun kauna ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala farko dai shine kiyaye ayyuka na farilla bayan mutum ya kiyaye farillan da Allah ya farlanta masa sai ya biyo baya da ayyuka na nafifili kamar yadda yake cewa qala Allah ta'ala man adani waliyan faqad azantuhu bil harb sai yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma qadartuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yamshi biha wa rijluhu allati yamshi biha al hadith Ubangiji ta'ala ya ce bawa na bai taba kusanta ta da wani abu wanda na fi so na fi kauna sama da abin da na farlanta masa sai ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyuka na nafilfili sai ya kai matsayin da zan kaunace shi in ko na kaunace shi zan zamanto jin shi wanda yake ji da shi zan zamanto ganin shi wanda yake gani da shi zan zamanto hannun shi wanda yake dafa abubuwa da shi kuma zan zamanto kafar shi wanda yake tafiya da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana to shine anan yace zan ba da tuta ta yaki a gobe ga wani mutum da yake kaunar Allah yake kaunar manzansa kuma Allah da manzansa suna kaunar shi bugu da kadi sai yace yaftahu Allahu ala yadayhi ubangiji ta'ala zai buda mana wannan birni a hannun shi kenan zai zamanto Allah zai ba mu nasara a sababin shi a hannun shi za a ci wannan yaki tun anan al-bishir ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su kuma wannan alama ce daga cikin alamomin da ke nuna gaskiyar annabtar shi da manzancin shi domin abinda zai zo gaba ne manzon Allah yake ba da labari abinda zai zo gaba ku sanin shi ne ya takaita ne ta hanyar wahayi wato Sahal yace fa batan nasu yadukuna lailatahum mutane sai suka kwana wato suna kutsawa a cikin daren su game da tunani ayyuhum yuqaha wai wane ne daga cikin su wanda za a ba wannan tutar wane ne mutumin nan wanda yake kaunar Allah yana kaunar manzon shi kuma Allah da manzon shi suna kaunar shi kuma wanda Allah zai ba mu nasara a sa hannun shi suna tunani domin su gane wai wane mutum ne wannan suka kwana suna tunani falamma asbahu lokacin da suka wayi gari gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi jijjihi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin gadau an ciro shi ne daga al-badwa in aka ce al-badwa shine daga ketowar al-fajr zuwa hudowar rana wannan tsakanin kenan suka yi jijjihi suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'baha kowanne daga cikin su yana fatan a dau wannan tuta a miƙa masa kowa abin da yake fata a kiraye shi a miƙa mishi Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa ban taba neman wani matsayi bace in ba aran nan ba yace da muka yi sammako muka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar yace daga can bayan na ringa daddage ni manzon Allah ya hango ni yace Umar zo ka karba kowanne daga cikin su fata yake a ce shine a miƙa masa fa qala sai manzon Allah yace aina aliyu kuna abi fali ina aliyu dan abi fali fa kila huwa yashtaki ainihi sai aka ce ya rasulullahi ai ba shi da lafiya ciwon ido yake huwa yashtaki ainihi yana ciwon idan fa arsalu ilayhi manzo Allah yace ku je ku aika masa yazo ku je ku zo da shi shine yace fa arsalu ilayhi suka aika masa kamar yadda manzo Allah yace a aika yazo fa utiya bihi aka zo da Ali fa basaka fi ainihi manzo Allah yayi tufi a idanunsa lafazin basaka shine yayi tufi in aka ce albasak shine tuhi iska ta fito daga bakin mutun ya tofa wasu ka ce hatta da yau manzo Allah yayi tufi dai a takeice ga idanun Ali ba kamar yanda ake fadawa cewa manzo Allah ya aika masa wai fa kashafna an kai ko aka ko basa buka yawmal hadi yawmal hadidi wai ya tofa ruwa ya wanke idanun shi wannan aya tana bayani ne game da yinin alkiyama fa kashafna an kai ko aka fa basa buka yawmal hadidi anan tufi ne iya abinda manzon Allah ya masa tufi ne ya masa cewa Allah ya bashi lafiya kuma wannan wata mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi tuhin wada alahu manzon Allah ya mushi addu'a da cewa Allah ya bashi lafiya da haka kenan wannan yana nuna mana addu'a da ake ma mara lafiya akan yi addu'ar a tofa in ma tufin ya riga yayi addu'ar ko kuma wato sai an yi addu'ar sannan a tofa duka wannan ya zo in ka tofa sannan ka yi addu'a ko kuma in ka yi addu'ar sannan ka tofa shine yace wada'alahu manzon Allah ya masa addu'a fa bara'a take yinki aliyu sai ya warke da izinin Allah ka allan yakun bihi waja tamkar ba bai taba yin wani ciwon ido ka allan yakun bihi waja tamkar babu wani ciwon ido tare da shi ma'ana kamar bai taba yi fa a qabur raya manzon Allah sai ya danka masa wannan tuta fa qala sai ya ce masa umfuz ala rislika manzon Allah ya ce masa jeka wato a hankalinka ma'ana jeka ka ba a sannu yahudawa ne masharranta ne ka ba a sannu shine ya ce umfuz ala rislika manzon Allah ya ce jeka a hankalinka ma'ana kar kai gaggawa hatta tanzila bi sahati manzon Allah ya ce sai ka sauka wato abalbalin su shine tsakin garin kenan an gane in aka ce saha shine babban fili wanda ake gani a gidaje kenan irin wuraren shakatawa da ake sai ka sauka tsakin garin manzo Allah ya ce sumadu ukum ila alislam sannan ka kiraye su zuwa ga musulunci kenan farkon abin da za ka yi wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi ka ba su labari game da abin da yi wajaba a kansu na haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wato game da shi wannan musulunci kenan in ka kiraye su zuwa kalimatu shahada su yi to ka tabbatar musu haƙƙin Allah wanda ya zama wajibi a kansu shine kamar yadda a wancan hadisi na Mu'az manzo Allah ya ce fa innahum aqauka lidhalik fa alimhum anna Allah tarada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa layla bayan sallah kuma sannan ya bayyana musu cewa hallo Allah ya farlanta musu zakka manzo Allah sai yake ce ma aliyu fa wallahi rantsuwa nake da ubangiji na la an yahdi Allah bika rajulan wahidan da Allah zai shiryar da mutum daya wato a sababinka khairul laka min umrin na'am wato yafi maka alkhairi game da garki na jajayen rakunma Allah ya sa ka zamanto kai ne sababin musuluntar wani to yafi a dauki garki na jajayen rakunma a baka saboda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali da garki na jajayen rakunma domin shi ne zafaffiyar dukiya ta Larabawa a kunsu a wannan lokaci lafazun humr jami'i ne na ahmar idan aka ce humur aka ma mimun kin gamma jami'i ne na himar idan aka ce an'am wannan suna ne na raqumma amma in ka ce an'am jami'i ne na ni'ima dan haka kenan a kiyaye khairul laka min humrin na'am min humrin na'am kenan mimun kin ai masa sukun sannan kuma wato nunun kin ai mata fataha min humrin na'am ba min humurin ni'am ba in aka ce humurin ni'am ma'ana ta canza dan haka kuma wannan magana mafi rinjaye wannan ya takaita ne Allah ya sa ka zamanto sababi na musuluntar wani ya zama tuya shiru ya gane gaskiya ya karbi musulunci. Don haka ba shiruwa ba akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli na addini kamar yadda wasu malamai sukan fassara wannan hadisi akan haka. Shine anan Manzo sallallahu alaihi wasallama yake nuna masa fadala ta kira zuwa ga addinin Allah. Kuma anan kenan yana nuna mana kenan shi musulunci kokari ake a fadada shi a duniya. Kenan shine kira zuwa ga tauhidi. Ash-shahid kenan anan da yake umaruhum ila al-islam. Lokaci ya tafi kenan abin da ya rage na mas'alolin sai garasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadan kuskurar da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.